بركاته.
وعليكم السلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يوم السبر شا نوى شا توقس وتر رمضان باي هجر رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم da shekara 1447 wanda ya daidai da 7 ga watan 3 shekara ta 2026. A wannan shine majalisin mu na 18 a cikin majalisin mu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda har yanzu muna cikin suratul Baqara. Kafin na wannan, yana tambaya akan cewa idan mutum ya shigo masallaci ya bi liman sallah, idan ya bi liman sallah kuma sai ya zamanto liman ɗin ya yi sahawa a cikin sallar, an yi sujudul sahawu a sallar kuma ya zama an yi ne bayan idan da sallar, ma'ana ba'adi kenan, shi kuma wani izini ya zai yi shi a matsayin shi na mamu, ma'ana an yi sahawin shi baya nan aka yi sahawu, a inda aka yi sahawun ba da shi aka yi ba, ya zo ya riski liman bayan an yi sahawun, an ci gaba da sallah, sannan aka yi sallama, sannan ya tashi zai ciko sallah, sannan aka yi sujudul sahawu, shi ya zai yi. Inda ya samu raka'a, ya samu raka'a tare da liman, to da abin da ya kama liman ya kama shi, sawa'un ko yana nan aka yi kuskuren a sallah ko baya nan. Da haka abin da ya kama liman shi ma ya kama shi, domin sallar ta zama sallah ce guda ɗaya yanzu, tunda ya shiga sallar shi ta riga ta haɗu da wannan sallar. Da haka idan an yi ya yi ciko abin da zai ciko, ya yi sallama shi ma zai yi sujudu sahwu bayan wannan. Sai kuma a tambaya ta biyu, yana magana akan menene dalilan da suke sa a yi sujjadar rabkannuwa. Dalilan da suke sa a yi sujudu sahwu guda uku ne: ko ƙari a cikin sallah, ko kuma ragi, ko kuma shakka. Wayannan abubuwan guda uku su ne suke sa a yi sujudu sahwu. Kowanne akwai yadda ake yin shi da kuma wacce irin sujjada ake yi mai. Wacce irin sujjada ake yi kafin idan an yi ragi, wacce ake yi idan an yi ƙari, wacce kuma ake yi idan an yi shakka. Da haka kowanne da irin wadda ake yi. Amma waɗannan sabubban guda uku su ne suke haifar da a yi sujjada ta rabkannuwa. Ko dai mutum ya ƙara wani abu a cikin sallah, ko kuma ya rage wani abu a cikin sallah, ko kuma ya yi shakka a cikin sallar, to waɗannan su ne suke haifar da wannan hukuncin. Wannan kuma bayanin shi mai ne tsawo yana da alaka ne da abubuwan da suke faruwa a cikin suke faruwa a halin yanzu a cikin al'umma. Wannan kuma al'amari ne wanda abinda zaka iya yi akai mafi muhimmanci shine addu'a. Babban abinda mutum zai iya yi a matsayin ka wanda kake zauna a nan baka da abinda ya wuce addu'a dangane da abinda ya shafi mutuntunu da suke faruwa. Duk abinda ya shafi yaki da kuma fada al'amari ne wanda yake mai hadarin gaske. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa la tatamannaw liqa'a al'adu, kada ku yi fatan haduwa da abokin gaba a wurin yaki. Da haka ba abun fata bane, ba kuma abun bukata bane. Kenan larura ce take haifar da shi. Da haka babban abin da kai zaka iya yi wanda baka cikin inda zaka iya yin musharaka shine ka yi addu'a ka roƙi Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da abin da yake shine alkhairi ga addini. Wayannan fadace-fadacen da suke faruwa gaba daya jika fada ne na maslaha, fadace-fadace ne na maslaha tsakanin manya-manyan kasashe na duniya. Kowanne yana yi ne na maslahar shi da abin da ya shafi maslahar kanshi. Kuma siyasa ita ce siyasar duniya. Kowace ƙasa a duniya tana ta'amuli da kowace ƙasa ne a bisa ga maslahar ta ita ta ƙasarta, sannan wani abu ya biyo baya. Ba wani da zaka ce yana yi ne kawai saboda maslaha ta tsantsar maslaha ta addini, kowa maslahar shi yake karewa a ciki. Idan ƙasashen Larabawa suna da maslahohinsu da alaƙa da wasu ƙasashen kafirai, su ma ƙasashen Iran din suna da maslahohinsu da alaƙa da ƙasashen kafirai. Idan wayancan ƙawayen Amerika ne, su kuma ƙawayen China ne da Rasha. Idan kafirci ake a kallo, to kafircin Amerika bai kai kafircin China ba a addinance. Wayannan tsantsar kafirai ne mushrikai, ba maganar ma wani Yahudawa ko Nasara ba, ana maganar kafirai ne tsantsa wanda ba su da addini. Iran kuma ba ta da wani abokin alaka a duniya da ya wuce China. Daga kowa yana yin maslahar shi ne kawai, yana alaka da wanda zai yi alaka da shi saboda maslahar shi, amma ba wai alaka sai ta addini. Wannan yana sun da wannan suna da alaka, in ka zagi wayancan suna da alaka da Amerika, ka zagi wayancan suna da alaka da China, suna da alaka da Russia. Maslaha ce kawai. Hatta fadace-fadacen wannan fadan da ake yi gaba daya fada ne tsakanin Amerika da China, shine wannan rikicin a wannan abin da yake faruwa. Duka maslaha ce tsakanin wane ne zai ci kasuwar Sharqul Awsat. Amerika ce za ta kama kasuwar Sharqul Awsat ko China ce za ta kama kasuwar Sharqul Awsat? Akan wannan ake ta wannan abin da ake ta wannan rikice-rikicen tsakani. Da haka kowa yana kokarin ya kare maslahar shi ne. Amerika tana ganin China za ta kama ta, za ta mamaye wannan wurin, in ta mamaye wannan wurin an gama da ita. Ta kore su kasashen Turai da yawa, ta kore su daga Afirka. Da haka sun tattara sun koma Sharqul Awsat, suna ganin nan ne su kuma za su yi kasuwarsu, nan ma sun sake shiga suna kokarin su mamaye musu harkokinsu. An sassama kasashen duniya haraji na shige da fitan kayayyaki bai yi tasiri ba, an yi kaza. Dole wanda ya san me duniyar take tafiya zai gane abin da ake nufi da waɗannan abubuwa. Daga kowa yana yi ne don ya kare dan ya kara maslahar shi. Daga suna gani idan sun yi wannan za su sa asali sun sa Iran a wurin sun karfafa su sun ba su dama a matsayin su rinka tsoratar da kasashen Larabawa da Iran. Abinda suka yi kenan. Daga kasashen Larabawa su rinka biyan kuɗi su rinka biyan abubuwa a matsayin za a kare su daga matsala Iran. Kuma su ma sun san haka, sun san abinda ake musu kenan. Ita ma Iran din ta san abinda ake yi da ita kenan. Shi yasa a baya sun suka ba ta dama ta rinka mamaye wannan yankin da kasashe daban-daban. Aka ba ta dama a Iraki, aka ba ta dama a Syria, aka ba ta dama a Lebanon, aka ba ta dama a Yemen, ya zama sun zagaye kasashen Larabawan gaba daya da duk kasashen da suke kewaye da su an ba Iran dama. An America ba ta ga dama ba, ba kasar da ta isa ta shiga a ciki. Amma Obama ya bude musu dama suka kewaye waɗannan kasashen gaba daya, ya zama sun sa kasashen Larabawa a tsakiya, aka ci gaba da ba su tsoro da aka su tsara kuɗi su biya kuɗi kada Iran ta zo ta kawo musu hari kar ta mamaye su. Da haka ake tai musu. Su sun san abin da ake yi kuma suna sane suke yi saboda su zauna lafiya su kare kansu daga sharrin wa'ancan wannan kuma a ci gaba da tafiya a haka. Amma abin da ya sace lalata abin ya rusa shi shine kasantuwar abin da ya zo ƙarshe. Kasar Saudiya sai suka fita suka je suka sulhunta da Iran. Suka ce an yi sulhu. Shi kenan. Me ya rage kuma yanzu to? A kan wa za a ba su kariya? Tunda alaƙa ta yi tsani tsakanin gwamnatin da ta wuce ta Amerika da ƙasar Saudiya sai suka kewaye suka je suka ce kawai an yi sulhu da Iran an daidaita. An ci gaba da harkoki. Yanzu abinda suke zaman yi a nan suna cin kuɗi menene shi ba da kariya daga Iran, to yanzu al'amarin ya warware. Sai me ya rage? To dole za su duk wata hanya da za su yi a sake dawo da wannan matsalar a cikin ƙasashen, to dole a dawo da wannan matsalar. A sa musu wata matsala ta tsaro wanda dole za su rinka neman ya za a yi a samu kariya daga wannan matsala. Wannan shi ne ba wani abu ba. Shi yasa da aka fara yakin Iran din suka fara kai hare-hare ƙasashen Larabawa. Me amfanin kai hare-hare ƙasashen Larabawa da ƙasashen Musulmi? An kai Qatar, an kai Bahrain, an kai Turkiya, an kai Saudiya, an kai Oman, wanda ita ce kawarsu ma a ciki mai taimaka musu da ita ake yarjejeniyar sulhu tsakanin Iran da Amerika. Oman sai yar tsakani. Ita ma sun kai mata hari. To me yasa haka? Shine abin tambayar. Shin akwai waɗanda su waɗannan ƙasashen kafiran suke amfani da su ne a cikin gwamnatin Iran din? Suke musu wannan aikin don su dawo da wancan abin? Ko kuwa a'a su Iran din ne haukacewa suka yi don an taɓa su ana yaƙi da Isra'ila da Amerika sai suka bi duka ƙasashen da suke kewaye da su suka kai musu hari? Ma'ana duk su haɗu gaba ɗaya su yaƙe su kenan. In ba ma haukaci ba akwai wanda zai yi wannan tunanin? Kana yaƙi da wasu mutum biyu a jefi. Sai ka je ka taro mutum goma ka shigar da su cikin yaƙin su zo su haɗa a yaƙi da ka. Ba wani tunani ingantacce da zai nuna wannan zai ba da menene dalili akan yin wannan abu. Kun kunce saboda akwai deport ɗin sojojin Amerika ne a ƙasashen kasa nawa suke kewaye da ku wanda akwai dafadin sojojin Amerika? Me yasa Allah ya kai mu? Ga kunan ga ga kunan ga Afghanistan, ga kunan ga duk iyakoki kuke da su. Din me yasa can ba ku kai harahara a kan kayan Amerika ba? Sai a kasashen Larabawa na musulmi. Duka wannan yana buƙatar sanin dalili, yana buƙatar tunani, me ya haifar da wannan abun, me kuma ake nufi da yin shi, me ake nufi da yin shi? Dan ba mai hankalin da yana faɗa zai taro ma kanshi abokan gaba na yaƙi a lokaci ɗaya, haka kawai ba tare da wani sababi ba. Kuma ga waɗanda kake faɗa da su ɗin, ga wuraren su duk ka sani, kuma duk za ka iya kai musu hari. Sai ka raba tunaninka ka koma kana kai ma wasu mutane daban hari, wanda kuna da addini ɗaya da sunan addini ɗaya da sunan alƙibla ɗaya. Da haka ko dai ya zama suna yi ne da wancan manufar ta maslahar su waɗanda suke wasu a ciki ake amfani da su daga cikin ƙasar, suna yin ajandar waɗancan mutanen, kuma ajandar ta ɓangarori guda biyu, su ba su tsoro da cewa har yanzu dai matsalar Iran ɗin tana nan, har yanzu wannan ƙasashen suna da buƙatuwa su ci gaba da neman kariya. Ko kuma ya zama su ɗin sun shigo yaƙin, don ba ƙasar da za a kai mata hari ta zauna kawai tana kallo, kuma tana da makaman da ita ma za ta iya kai hari. Sai ya zama sun shigo yaƙin, su kuma yanzu sai su janye su koma gefe. Dama ba za su daga nesa suka zo ba su iya yin yaƙi na tsawon lokaci ba. Ko a yanzu ‘yan kwanakin da ake yi ana maganar Amerika sun shiga halin damuwa, makamansu sun fara ƙarewa a wurin. Jigilar makaman da ɗauko su da zuwa da su wannan wurin ba ƙaramin aiki ba ne. To suna so in an harba ma ƙasashen Larabawa su ma su taso, su ce za su rama, to shi kenan sai su zama su sun huta, makamansu za su huta, sai su bar su sufi ta yaƙi a tsakaninsu. Kaga su sun cimma manufarsu kenan. To shi yasa Allah ya sa su suka tsaya suka yi ɗauki matakin ƙin mai da martani a kan al’amarin. Har yanzu sun ƙin mai da martani, ana ta yin abin da za a tunzura su sai sun mai da martani, su kuma ƙasashen Larabawa sun ƙin mai da martani a kai, sun tsaya kawai. Ƙasar Saudiya suna da ƙarfin da za su iya mai da martani, za su ɗauki mataki a kai. A shekarun baya da suka wuce, ƙasar Saudiya tana cikin ƙasashe na kusan ƙasa uku ne kawai a duniya suka fi ta kashe kuɗi a kan makamai, a ƙasashen duniya gaba ɗaya. Daga tana da ƙarfin da in ta so su ɗauki mataki za su ɗauka. Ba masu ake a za su dole su shiga cikin yaƙin. Shi yasa sun san abin da ake nufi, dukansu sun san me ake nufi. Amma ba haka ba, ba ƙasar da za ka harba ma makami ta ƙyale ka ba ta rama ma a wannan zamanin da ake ciki. Naka idan mutum bai san inda aka dusa ba da abin da ake yi sai ya ta hayaniya, yana shirme a kan abin da bai sani ba. Kawai addu’a shi ne Allah maɗaukakin sarki ya kawo mafita dangane da al’amarin, ya samar ma al’ummar musulmi gaba ɗaya mafita, ya sa wannan ya zama sanadin sama ma al’ummar musulmi gaba ɗaya mafita a duniya gaba ɗaya. Wallahu a’lam. A cikin suratul Baqara mun tsaya a darasin da ya gabata a aya ta 101, za mu tashi akan aya ta 102.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.
نعم الله ملأك تنسركي يسي واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان سنبي abinda shedanu suke rayawa suna karantawa suna bada labari dangane da mulkin annabi Sulaiman alaihi salam. Wannan ayar tana da alaka da ayar da ta gabata a baya. Mun ji cewa a baya Allah madaukakin sarki ya ce walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahu نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. لوكا تند منزو يزومسو دا قورن الله دا أبن ديكي غزق تاواني دا أبن ديكي حننسو سيوات النمتانا دا قتكين أهل الكتاب سكي واسيدا لتافن الله سكي واسد دشي أبايا بايانسو إِنَّ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ أنهم لا يعلمون كَيْ كَاتِي جَاهِلَيْنِ سُوبَ سَنْتِوَا وَنَّ لِتَّافٌ أَلَّا بَنِي وَبَيَنْ سُمْ وَاسَجَّ لِتَّافٌ أَلَّا نِيكُمَ سِكَ كَامَا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ فِي سِكَ كُومَا سِنَا بَنْ abinda shedanu suke bada labari ko suke karantawa ko suke rawaitowa suna dangantawa zuwa ga mulkin annabi Sulaiman alaihi salam. Daga wannan ayar tana da alaka da cewa sun watsar da wancan kuma sun zo sun kama wannan shine abinda suka kama. Daga sun kama abinda sun watsar da abinda zai amfane su a duniya da lahira shine kitab Allah. Sannan sun kama abinda ba zai amfane su ba a duniya da lahira shine ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman. Wannan ayar malamai sun yi maganganu akan sababin saukar wannan ayar. Waɗansu daga cikin malamai suka ce su Yahudawa sun kasance duk lokacin da suka zo suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan wani abu wanda ya shafi at-taura sai manzon Allah ya ba su amsa cikakkiya su ga abin daidai ne haka ne yayi daidai da abin da ya faɗa din yayi daidai da abin da suka tambaye shi haka yake a cikin at-taura. Suna yin haka suna ganin duk abin da suka zo da shi sai manzon Allah ya warware musu. To sai suka koma suka ɗauko abubuwan da suke da alaƙa da sihiri da littattafansu na sihiri domin Yahudawa ƙwararru ne a wannan babin na sihiri. Daga sai suka koma suna ɗauko abubuwan da suka shafi harkar sihiri suna zuwa suna yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tambayoyi a kai. Daga sai Allah ya saukar da wannan ayar واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان شيني أبندا الإمام أبو العالية رحمه الله تعالى يفعل كنن سموا قرد للتاف الله da abin da yake da alaka da littafin Allah wanda suke zuwa suna tambayoyi suna magana akan shi yan sun watsar da wannan sun dawo suna dauko matatul shayatin ala mulki Sulaiman abin da ya shafi harkar sihiri da bukanci ya zama akan shi suke zuwar ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan su kuma malamai kamar yanda al-Imam Muhammad ibn Ishaq المدني رحمه الله تعالى يفعل يتي ونن آير تاسو كني سبور سبب اند يهودا واسك جبن زن الله صلى الله عليه وآله وسلم أسكن القرآن يا أمبتع النبي سليمان عليه السلام يسكد يا أمبتع النبي سليمان عليه السلام القرآن في سكا قوما سنا مغانا سنا تيوا قيما ماشم ونن al'amarin Muhammad akwai mamaki a ciki yana da awarcewa shi annabi ne alhalin kuma yazo yana yaban Sulaiman ibn Dawud kuma yana cewa shi annabi ne kuma yana da awar Sulaiman ibn Dawud ma annabi ne suka ce wannan ai ba gaskiya bane ma kana illa sahiran Sulaiman ibn Dawud ai mai sihiri ne ba annabi bane mai sihiri ne shine abinda su yahudawa suke fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-imam Muhammad ibn Ishaq yace fa nazalat wattaba'u ma tatlu ash-shayatin ala mulki Sulaiman da haka yahudawa da yawa a wurin su annabi Sulaiman matsafi ne mai sihiri ne ba annabi bane shi yasa da yawan su basu yadda da annabtar annabi Sulaiman ba suna daukan shi a matsayin mai sihiri yazo yayi duka wayannan abubuwan da yayi da sihiri ne yayi da sihiri ne yake mallakar mutane da sihiri ne yake magana da tsuntsaye da dabbobi da sihiri ne yake hawa kan iska tana tafiya da shi a wurin su duka wannan aikin sihiri da haka da ya za a yi annabi wanda Allah ya aiko yana da awar shi annabi ne kuma yazo yana yaban mai sihiri kuma har yana cewa annabi ne da haka sai Allah ya musu raddi da cewa wattaba'u ma tatlu ash-shayatin ala mulki Sulaiman sun bi abin da shedanu suke karantawa ko suke fada dangane da mulkin annabi Sulaiman shi yasa sai Allah ya ce wa kafara Sulaiman annabi Sulaiman bai kafirta ba ana bai yi sihiri ba shi ba mai sihiri bane walakin ash-shayatin kafaru shedanu ne suka kafirta to yanda su ne sabubba guda biyu da malamai suka kawo daga cikin asbab na saukar wannan aya sannan malamai sun yi maganganu da yawa dangane da sababin da yasa su yahudawa suke da i'tiqadin cewa annabi Sulaiman mai sihiri akwai maganganu da yawa daga ciki suna kawo cewa lokacin da Allah ya jarrabi annabi Sulaiman alaihi salam ya fitar da shi daga cikin mulkin shi yana kan mulki wata jarabawa ta same shi ya rabu da mulkin na wani lokaci sannan Allah ya kawar mai da wannan jarabawar ya sake dawowa kan mulkin shi suka ce to a wannan fasirar a wannan lokacin da wannan abin ya faru to sai shedanu na aljanu suka rubuta littattafai na sihiri da yadda ake sihirin da yadda ake hada sihirin suka yi rubuce-rubuce da yawa suka tara sai suka je suka birne a wurin da annabi Sulaiman alaihi salam yake zama yana ibada suka je suka haƙa wuri suka birna waɗannan littattafan na sihiri a wurin shine abinda su waɗannan shedanin suka yi bayan annabi Sulaiman ya dawo wannan jarabawar ta kauya ci gaba da mulki har lokacin da mutuwa ta zo ta same shi to da annabi Sulaiman ya mutu sai suka zo suka ce wannan abin da annabi Sulaiman yake yi da mulkin da yake da shi din yayi wannan mulkin ne ta hanyar sihiri sai suka ce a tona wuri kaza za a ga littattafan shi na sihiri da yake amfani da su daga wannan yasa aka tona wuri aka fito da waɗannan littattafan aka ga wannan nau'o'in na sihiri da suka rubuta suka birne a wurin to wannan shine magana ta farko da malaman tafsiri suka kawo dangane da wannan mas'alar waɗansu malamai kuma suka ce a'a abinda ya faru akwai sakataren annabi Sulaiman shine Asif ibn Barkhiya wanda shine yake mai rubuta duk wani umarni da aiki da annabi Sulaiman zai bayar shine zai rubuta to waɗannan rubutan da yake rubutawa akwai wani wuri a ƙarƙashin kujerar annabi Sulaiman ta mulki wanda anan ake sa wannan takaddun ana koye su a wurin bayan annabi Sulaiman ya mutu sai waɗannan shedanu suka zo sai suka fitar da waɗannan takaddu da aka rubuta na annabi Sulaiman sai suka bi cikin waɗannan takaddun suka yi sassaƙa rubutu a ciki suka rubuta a cikin waɗannan takaddun da aka rubuta ma'ana asali akwai takaddun amma sun zo sun shigar da wasu abubuwa ne a ciki da yawa wanda ya shafi harkokin sihiri suka rubuta suka sa a cikin waɗannan takaddun wanda aka tara na rubutan da aka yi na umarni da saƙonni na annabi Sulaiman alaihi salam daga wannan tsarin da suka yi bayan mutuwar annabi Sulaiman suka fito da shi suka ce ai ga abubuwan da annabi Sulaiman yake amfani da su da wannan ne ya mallaki mutane ya mallaki aljanu ya mallaki dabbobi iska take yawo da shi duka da wannan sihirin yayi amfani wannan shine abin da aka rawaito daga Sa'id ibn Jubair daga Abdullah dan Abbas Allah ya yarda da su kauli na uku wanda suka ce su shedanin sun kirkiri ilimin sihiri sun kirkiro nau'o'i na sihiri daban-daban da annabi Sulaiman ya sa a wannan labari ya sa a tattauna hukunan aka tattauna wannan rubutun da yake haɗe shi a cikin sihiri a cikin sihiri ya sa a wannan labarin waɗannan littattafai aka birne su da aka babu wani shedani da yake iya zuwa wurin babu wani shedani da yake iya kusantar wannan wurin da aka aka kwata littattafan gaba ɗaya daga hannun shedanu aka birne to bayan rasuwar annabi Sulaiman sai aka fito da waɗannan takaddun sai wasu suke cewa to ashe da wannan abin ya yi amfani ya mallaki mutane da aljanu da sauran halittu gaba ɗaya cewa wannan takaddun da aka gani da littattafan da aka gani a matsayin na annabi Sulaiman ne a matsayin shi ne yake amfani da su da shi ya samu wannan mulkin da shi ya samu duk abin da ya samu wannan yana daga cikin maganganun da al-imamu Qatada ibn Du'ama ya naƙalto da cewa shi ne dalilin da ya sa suke cewa annabi Sulaiman mai sihiri ne waɗansu malamai kuma suka ce abinda ya faru shi ne waɗannan shedanu da suke zuwa sama suna jiyo magana waɗanda Allah ya bamu labarinsu a cikin Al-Qur'ani illa man istaraqa as-sam'a fa atba'ahu shihabun mubin wanda Allah ya bamu labari suna cewa wa anna lamasna as-sama'a fa wajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhba ada can a baya shedanu suna hawa can sama har inda suna iya jiyo maganganun mala'iku daga sama ta farko. Da haka idan suna jiyo irin waɗannan maganganun da abubuwan da ake faɗa cewa Allah ya yi wahayi za a yi kaza, za a yi kaza, to wannan maganganun ne suke jiyowa suna zuwa suna jefawa a cikin kunnen bokaye da ƴan duba a wancan lokacin. Shi yasa manzon Allah ya ce suna ɗauko magana guda ɗaya sai su cakuɗa ta da ƙarya ɗari. Idan aka kawo magana ɗaya, aka jiyo magana ta gaskiya guda ɗaya, aka ce wane zai mutu lokaci kaza, sai su haɗa da ƙarya guda ɗari. Manzon Allah ya ce sai ka ji mutane suna cewa to ai tun da suka ce kaza, ai sun ce kaza kuma kaza ya faru, da haka abinda suka faɗa gaskiya ne. Duk wannan ƙaryar guda ɗari sai a gaggata ta saboda waccan gaskiyar guda ɗaya. To haka suke jiyo irin waɗannan maganganun suna zuwa suna yaɗawa ga bokaye da masu sihiri, su kuma suna rubuta ire-iren waɗannan abubuwan suna tarawa. Da gaske ce waɗannan abubuwan ne da suke tattarawa suna rubutawa, su ne Annabi Sulaiman alayhi salam ya sa aka tattaro su gaba ɗaya, aka kwashe su daga hannun mutane, aka raba su da mutane gaba ɗaya, aka je aka samu wuri aka birne su a cikin fadar Annabi Sulaiman. Sannan ya zama duk wani shaiɗani zai iya kusantar wannan wurin da ya doshi inda wannan abin yake sai ya ƙone. To abin haka ya ci gaba da zama, waɗannan abubuwan da suka rubuta suna nan a adane a wannan wurin har zuwa lokacin da Annabi Sulaiman alaihi salam ya rasu. Bayan rasuwar Annabi Sulaiman sai wani shaiɗan daga cikin shaiɗanu ya zo ya samu wasu mutane ya raya cewa wannan abu Annabi Sulaiman ya yi amfani abubuwan da kuke iya gani yana nan a abubuwa, ya ce musu ishara zuwa ga inda wannan abu ne. Su aljanu da shaiɗanu ba wanda zai iya kusantar wurin, da haka suka je wannan wurin suka fito da waɗannan takaddun. Sai aka ga wannan abin da aka faɗa da waɗannan maganganu na shaiɗanu da suke ɗaukowa da abubuwa na sihiri, aka gansa a birni a wannan wurin. To faruwar wannan shi ne ya sa sai suka shiga cikin fitina, kamar yadda Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yake cewa a cikin Al-Jawab As-Sahih, ya ce akan wannan sai mutane suka faɗa cikin fitina sai suka kasu gida biyu. Waɗanda suka san sihiri da kuma haɗarin sihiri da cewa sihiri ba addini ba ne, kafirci ne, daga cikinsu sai suka zama sun mai da abin cewa sun yadda da abin cewa Annabi Sulaiman ne ya yi. Da haka sai suka ce Annabi Sulaiman ba annabi ba ne, kenan ɗan boka ne kawai, ɗan sihiri ne, tunda sun san hukuncin sihiri, sun san ba yadda za a yi annabi ya yi sihiri. Da haka sai suka yi ma Annabi Sulaiman hukunci da cewa mai sihiri ne, maimakon su bi diddigi su tabbatar da wannan abin gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne, daidai ne ko ba daidai ba ne. Sai tunda an ga abin a inda yake, kawai sai suka yi mai hukunci a kan cewa da wannan abin yake amfani. Da haka sai ya tabbata a wurinsu da shi ba annabi ba ne, mai sihiri ne. Wannan su ne kashi na farko. Kashi na biyu, waɗanda suka yadda Annabi Sulaiman annabi ne, kuma tunda annabi ne kuma ya yi amfani da waɗannan abubuwan, kenan yin amfani da waɗannan abubuwan daidai ne, ya halatta ba kuskure ba ne. Da haka sai suka ɗauki sihiri a matsayin abu ne na daidai, abu ne wanda yake ba kuskure ba. Me yasa? Saboda ai annabin Allah ma, annabin Allah ma yayi. Da haka Sheikhul Islam ya ce to wannan ita ce fitinar da suka samu kansu a ciki. Da haka wa'ancan suka kore mai annabta saboda wannan abin da aka gani, waɗannan kuma suka tabbatar da sihiri saboda wannan abin da aka gani. Sai ba a samu wa'anda suka tsaya tsaka tsakiya ba, ba a samu wanda suka kore mai wancan abin da aka gani ba, suka tabbatar mai da annabta. Saboda ne ba za su iya korewa ba, saboda an ga abin gashi a inda yake, kuma suna ganin cewa ganin shi abin da yake a inda yake zai tabbatar da cewa nashi ne yana amfani da shi. Ba su samu wata hanya da za su iya bincikawa su tabbatar da abin haka ne ko ba haka ba ne. Da haka sai suka fada a cikin wannan fitintinin, suka kasu gida biyu, ko dai mutum ya tabbatar da sihiri ya kuma tabbatar da annabtar Annabi Sulaiman. In ya tabbatar da annabtar Annabi Sulaiman sai ya tabbatar da sihiri daidai ne, tunda sun ga sihiri sun danganta shi gare shi. Ko kuma ya kore annabtar Annabi Sulaiman, ya kore sihiri ya kuma kore annabtar Annabi Sulaiman, tunda an ga wannan abin tare da shi kamar yadda suke rayawa. To wannan shine abin da suka kasu suka tafi akai a wannan lokacin.
Da haka yanzu dukansu a kowane ɓangare guda biyu sun tabbatar ma Annabi Sulaiman da sihiri ko ba su tabbatar mai ba. Kowace a cikin biyu sun tabbatar mai da sihiri.
Ga wanda da suka tabbatar da annabtar shi, da wanda suka kora annabtar shi, kowanne ya tabbatar ma Annabi Sulaiman da cewa ya yi sihiri. Amma dai wa'ancan maganganun da malamai suka kawo na yadda aka kai takaddun ko yadda abin ya kai ga Annabi Sulaiman, maganganu ne kamar yadda muka gani wanda suka kawo daban-daban. Amma dai dukkansu suna komawa zuwa ga wani abu guda ɗaya, shine akwai takaddun an tattara su a wurin Annabi Sulaiman. Hanyar da aka samar da takaddun ne shine maganganunsu suka saba. Wani suka ce aljanu ne suka rubuta wanda suke ji daga sama, wani suka ce a'a shedanu ne suka kirkiro sihirin suka rubuta, wani suka ce kowa da irin abin da yake fada ta sama sanadin da aka samu wannan takaddun zuwa ga Annabi Sulaiman alaihi salam. Shi yasa Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala a tafsirin shi yake cewa abinda zai nuna maka, zai tabbatar maka wayannan maganganun gaba daya maganganu ne wanda babu cin karo a tsakaninsu. Kuma duk wanda ya amfani da hankalin shi da tunani zai iya sanin yadda zai hada tsakanin waɗannan maganganun gaba daya, domin ba maganganu bane wanda suka saba ma juna, saba wanda ba za a iya hada su ba. Maganganu ne wanda za a iya hada su. Zai iya yiwuwa kowanne daga cikin wa'ancan ɗin sun faru, aka tattara su gaba ɗaya, an kwasa wancan aka sake samun wata hadisa, aka kwasa wancan aka tattara. Zai iya yiwuwa kuma a cikin wanda aka rubuta ɗin akwai kowanne a ciki, an tattara ne an rubuta aka zo aka tattara su gaba ɗaya aka kwace, duk kowanne zai yi. Amma dai abin da ake tabbatarwa a ciki shine sun tabbatar da danganta ma Annabi Sulaiman alaihi salam sihiri, dangane da wancan abin da aka gani. Shi yasa sai Allah ya mayar musu da martani ya ce wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaiman, sun je sun bi abin da shaitanu suke rayawa na ƙarya akan mulkin Annabi Sulaiman. Yana wancan abin da suka rike na sihiri shi kanshi ƙarya ne, danganta shi da Annabi Sulaiman ƙarya ne, shedanu ne suka zo suka danganta shi zuwa ga Annabi Sulaiman ɗin. Shi yasa sai Allah ya ce wa ma kafara Sulaiman, Annabi Sulaiman bai kafirta ba, Annabi Sulaiman ba kafiri ba ne. A nan da aka ce wattaba'u sun bi, ana nufin su wa'ancan Yahudawan da suka yi watsi da littafin Allah, sune suka bi matatul shayatinu ala mulki Sulaiman, bayan sun yi watsi da abinda Allah ya saukar na wahayi, gashi kuma sun koma suna bin abinda shaytanu suka tabbatar, shine abinda ake musu raddi akai, saboda a nuna munin aikin da suka aikata. Ka ki karban sakon Allah, ka koma kana karban sakon shaytan a matsayinka na mai da'awar cewa kayi imani da Allah, kayi imani da annabawan Allah, amma sakon Allah ya zo kayi watsi da shi, sakon shaytan ya zo kuma ka karbi sakon shaytan. Shine wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaiman. Shi yasa da aka ce sun bi abinda shaytanu suke karanta tatlu, anan ma'anar tatlu waɗansu malamai suka ce suke karantawa, ma'anar tilawa kaman karatu ne, ma'ana abinda suke karantawa na wannan littattafan wanda aka yi danganta ga mulkin Sulaiman. Wannan sun ce tatlu ba ana nufin karantawa ba, abinda ake nufi ana nufin tatlu, domin al-tilawa yana zuwa da ma'anar al-tilawa ala fulan, ma'ana kazaba alai, wane yayi ma wane ƙarya. Suna amfani da wannan lafazin a matsayin ƙarya. Shi yasa Al-Hajji Ibn Kathir yace zai dauki ma'anonin guda biyu duka, zai dauki suna karantawa, suna rawaitowa, kuma suna abinda yake suke karantawa suke rawaitowa din abu ne wanda aka yi ƙaryar shi akan Annabi Sulaiman. Yace shi yasa aka yi amfani da ala, ba a ce fi mulki Sulaiman ba, sai aka ce ala mulki Sulaiman, saboda ƙarya ce ake mata ta'addi da ala, za a ce kazaba ala fulan. Da aka kawo ala din, ishara ne zuwa ga cewa abinda suka faɗa din ƙarya ce suke yi ma Annabi Sulaiman alayhi salam. Dan haka aka yi amfani da wannan lafazin. Sai Allah ya ce wa ma kafara Sulaiman, anan an ce ala mulki Sulaiman, a mulkin Annabi Sulaiman. Shin a mulkin Annabi Sulaiman ne aka sabu sihiri a duniya, ko ba a mulkin Annabi Sulaiman bane aka sabu sihiri? Da suka ce wata ma'uma ta tulushe ya tsino ala mulki Sulaiman, sun danganta sihirin zuwa ga zamanin Annabi Sulaiman. Shin akwai sihiri kafin zamanin Annabi Sulaiman ko babu? Akwai sihiri kafin zamanin Annabi Sulaiman? Kafin zamanin Annabi Sulaiman akwai sihiri, domin Allah maɗaukakin sarki ya ba da labarin al'ummomin da suka gabata, ya ba da labarin mutanen Annabi Salih. Daga cikin abin da suka faɗa ma Annabi Salih, qalu inna ma anta min al-musahharina. Kuma Annabi Salih kafin Annabi Sulaiman, Annabi Salih kafin Annabi Ibrahim ma, sai da aka yi Annabi Ibrahim, sai da aka yi Annabi Salih, sannan aka yi Annabi Ibrahim, wanda kuma kafin a tsakanin Annabi Ibrahim zuwa Annabi Sulaiman tazara ce mai tsawo. Daga a kenan akwai sihiri kafin wancan lokacin, sannan an yi sihiri a lokacin Annabi Musa aiko. Akwai masu sihirin Fir'auna a ƙulƙiyar saharatu sajirin, qalu amanna bi rabbil alamin. Kenan tun lokacin Annabi Musa akwai masu sihiri, suna sihiri. To Annabi Musa ne ya riga ko Annabi Sulaiman ne ya riga? Waye ya riga zuwa a ciki? Na'am, Annabi Musa ne ya riga zuwa, saboda Annabi Sulaiman ya zo a bayan Annabi Musa ne. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari a cikin Al-Qur'ani a ƙissar alam tara ila al-mala'i min bani Isra'ila min ba'di Musa, wasu tawaga daga cikin bani Isra'ila wanda suka zo bayan wa bayan annabi Musa a cikin wannan tawagar da aka je yaki sai Allah ya bada labari a cikin sojojin tawagar akwai wa akwai Dawud wa qatala Dawud Jalut a ciki ma annabi Dawud shine ya kashe Jaluta a rundunar kuma mutane ne waɗanda Allah ya ce min ba'di Musa sun zo bayan annabin Musa shi kuma annabi Dawud wa arje ne sai ba wani annabi Sulaiman da aka ce dan annabi annabi Sulaiman ya bayar annabin Musa kenan a wuri shi rika ko annabi Sulaiman alaihi salam to amma me yasa suka danganta sihiri zuwa ga mulkin annabi Sulaiman malamai suka ce sun danganta zuwa ga annabi Sulaiman ne saboda girmama abin su nuna sihirin yana da wani daraja yana da wani mahimmanci saboda mutane su karɓa saboda ya samu karɓuwa a wurin mutane sai a danganta shi zuwa ga annabi Sulaiman ba za a danganta shi zuwa ga saharatu fir'auna ba a sai ga sihirin wa'annan dakarun sihirin na fir'auna ba zai karɓa akwai wanda zai karɓi wannan dan an danganta shi zuwa ga mutanen fir'auna ai ba za a karɓa ba sai a danganta shi zuwa ga annabi Sulaiman a danganta shi zuwa ga annabi daga cikin annabawan Allah da aka sace sun danganta ne saboda su samu karɓuwa abin ya samu karɓuwa a wurin mutane abu na biyu kuma suka ce suna dangantawa ne zuwa ga annabi Sulaiman saboda su ba su yadda da annabtar annabi Sulaiman ba suna inkarin annabtar shi ne shi yasa suke danganta mai sihiri cewa an ga duk abin da aka ga yayi ba mu'jiza bane sihiri ne da aka suke kokarin danganta sihiri zuwa ga zamanin annabi Sulaiman ko mulkin annabi Sulaiman shi yasa a haka abin ya ta tafiya duk inda masu sihiri suke har yau din nan za a ce ma za a yi maka hatimin annabi Sulaiman akwai hatimin annabi Sulaiman akwai kaza shine dai wannan din da suke da'awa da za a dauko a ce akwai hatimin annabi Sulaiman za a yi maka na mulki da waye shine duk da wannan bokayen yan duba suke tattare da shi a zaurukansu da sauransu da wuraren ayyukansu da irin wannan din wannan mata tulushe ya fi da ala mulki Sulaiman din shine dai su ma yanzu suke sake yin tilawar shi akan mulkin annabi Sulaiman Allah ya kora abin ya kafirta abin amma har yanzu ana bin mutum yazo ayi mai hatimin annabi Sulaiman yazo ayi mai hatimin annabi Yusufa yazo ayi mai hatimin annabi Wani dika wannan shine maida al'amarin zuwa ga wannan abin da Allah ya kore ma annabawa kai kuma ka je ka sake daukowa anan suwa ake zargi da wannan yahudawa Allah yake zargi da wannan amma yanzu kana zaune musulmi da sunan musulunci da sunan mamalantar addini zai zo yana kawo maka a zo ayi maka hatimi na annabi Sulaiman na annabi Yusuf na annabi Wani ne da sunan su ma waɗannan abinda suke da shi din da wannan hatimin suka mallaka yanzu yana ikirarin cewa mulkin annabi Sulaiman da hatimi aka yi shi ba mu'jiza ba ne wanda shi ne tsantsar kafirci da kafirce ma Allah kuwa sai ai za a yi nan hatimin annabi Yusuf ba na can da Allah ya ba annabi Yusuf ba wai halitta ba ce ko wata mu'jiza a'a wani hatimi ne yake da shi na wannan abin da ya samu daga kai kuma ka yadda ka je za a yi maka hatimin annabi Yusuf ka samu farin jini ko yi maka hatimin annabi Yusuf annabi Sulaiman ka samu mulki daga duk Allah sai ya rushe wannan a nan gaba ɗaya sai Allah ya ce wa ma kafara Sulaiman Allah ya barrantar da annabi Sulaiman ya ce annabi Sulaiman bai kafirta ba me yasa aka kawo wannan kalmar anan su sun ce Annabi Sulaiman ya kafirta ne a cikin ayar sun ce Annabi Sulaiman ya kafirta ba su ce Annabi Sulaiman ya kafirta ba me suka ce sun ce yayi sihiri ne dan Allah zai mai da martani sai cewa ma kafara Sulaiman Sulaiman bai kafirta ba me kenan ake nuna musu sihiri kafirci ne ba cewa suka yi Annabi Sulaiman kafiri ba ne sun ce Annabi Sulaiman yana da hatimi yayi sihiri sai Allah ya ce Annabi Sulaiman ba kafiri ba ne kamar wani ya zo ya ce ma ɗauko wannan sai ka ce mai me sai ka ce mai ni ba ɓarawo ba ne ma'ana me yake nufi da ya ce ka ɗauko ɗin ka sato yake nufi da haka sai ka mayar mai da martani da cewa kai ba ɓarawo ba ne ma'ana wannan abin da ka ce in yi sata ne ni kuma ba ɓarawo ba ne ba zan yi ba da haka suka ce Annabi Sulaiman ya yi sihiri sai Allah ya ce to wannan abin da kuka ce Annabi Sulaiman ya yi kafirci ne da haka Annabi Sulaiman kuma ba kafiri ba ne kenan bai yi sihiri ba da ya yi sihiri da ya zama kafiri da haka wa ma kafara Sulaiman walakinna ash-shayatin kafaru su shedanin su ne suka kafirta anan Allah ya ɗauke tuhumar daga kan Annabi Sulaiman ya mayar da ita kan wasu an yi bara'ar Annabi Sulaiman daga wannan aibin an ɗauke shi an ɗora a kan wasu su waye aka ɗora ma wannan su ne walakinna shayatin shedanu su ne masu sihiri da haka wannan abin da kuka gani ba aikin Annabi Sulaiman ba ne wannan abin da kuka gani aikin shedanu ne shi ne walakinna shayatin kafaru su ne suka kafirta bai ce su ne suka yi sihiri ko suka rubuta sihiri ba ko suka karantar da sihiri sai ce su ne suka kafirta shi ne ma'anar walakinna shayatin kafaru sai ya faɗi sababin kafircin nasu sai ce yu'allimuna an-nasa sihira saboda suna koya ma mutane sihiri suna koya ma mutane sihiri a nan an yi magana a kan hukuncin koyar da sihiri ne ba a yi magana a kan sihiri ba ai ba a ce shedanu ne suka kafirta saboda suna sihiri ba an ce shedanu ne suka kafirta saboda yu'allimuna an-nasa sihira suna koya ma mutane sihiri me wanda yake nufi kenan koyar da sihirin ne kafirci shi kuma yin sihirin fa me hukuncin shi yin sihirin me ya ga ya zama kafirci ya za an faɗi hukuncin waɗanda suke koyar da sihirin ne kafaru yu'allimuna an-nasa sihir sun kafirta saboda suna koyar da mutane sihiri shi kuma koyar da sihiri aka kafirta ana shi kuma yin sihirin fa me hukuncin shi sai zama ya fi sihirin muni ya fi koyar da sihirin muni domin duk abin da koyar da shi kafirci ne to yin shi kuma ba koyar da shi kafirci ne domin an kafirta koyar da shi ne saboda an koyar za a yi me za a yi ya ga ce to koyar da shi ne kafirci ne to ina kuma ga yin shi haka aka ce kafaru yu'allimuna an-nasa sihir sun kafirta saboda suna koyar da mutane sihiri haka koyar da sihiri kafirci ne ballantana kuma yin sihiri din abinda aka ce duk wanda ka koya ma wannan abin ka kafirta sai kuma ka zo kai kai abin ba wai koyarwan ba kai da kanka da aka sai aka hada tsakanin koyan sihiri da kuma yin sihirin saurawa kuma zai shiga ciki na'am
wanda yake aiki
yanzu mutane uku ne a nan da wanda yake yin sihirin da wanda yake sihiri da wanda ya koyi sihiri da wanda aka ya koyar da sihiri na don sai koyarwa ya fai wanda yake koyarwa da mai koyar ba za a samu mai koyarwa ba sai akwai wanda zai koya ai to akwai mai koya akwai mai koyarwa sannan kuma akwai yin sihirin duka wannan suna kewayawa akan abu daya da haka sai Allah ya nuna munin aikin da kafircin shi duka wannan ba ana so a nuna mana magana akan sihiri ake yi kawai ba magana sihirin ta shigo ne wani abu ne ya shigo da ita menene abin da ya shigo da ita shine mummunan aikin Yahudawa sun aje littafin Allah sun koma sun dauki aikin shedanu aikin da koyan shi da yin shi duka kafirci ne sun rike shi a matsayin littafin Allah shine munin aikin su da ake so a sake nunawa a shi sannan kuma a wuri daya aka fito da hukuncin shi sihirin da abin da ya kunsa da haka ayar wannan ayar tana dauke da gabobi masu yawa a ciki akwai mas'ala akan abin da ya shafi sihiri da nau'o'in shi da kuma hukuncen shi da sauransu sannan kuma akwai mas'ala da take da alaka da tukon aya wanda yana daga cikin mas'aloli waɗanda suke suka sa malaman tafsiri suka kai da kawowa a cikin su mai tsayi dangane da alakar wannan gabar da muka tsaya a kai da kuma gabar da za ta zo a gaba yu'allimuna an-nasa sihr wa ma unzila 'ala al-malakaini bi babil harut wa marut sinnan me take nufi me kuma alakar ta da gabar da ta gabata a baya da ta mas'ala ce wanda take akwai maganganu masu yawa na malaman tafsiri akai wanda Allah madaukakin sarki ya kai mu darasi ne zuwa zamu ji wani bangare da kuma kokarin daidaita abinda zai zama mafi zama daidai dangane da abinda ya shafi wannan gabar da kuma karashin abinda ayar ta kunsa muna fata abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada gaba daya wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta wallahu alam wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.